Batun yin kaura taba rauniyar hanya abu ne da ya dade ya zama ruwan dare tsakanin al'ummar Najeriya da ma wasu kasashen nahiyar Afrika duk da cewa akwai masu yin kaura bisa ka'ida dan neman rayuwa mai inganci a kasashen Turai da na Larabawa inji masana a fannin a bayan nan matsalar ta ƙara tsanani ganin yadda alƙalman kirdiga suka yi nuni da cewa akalla ɗan Najeriya miliyan 1.3 ne ke fuskantar kalubalen yin kaura ba bisa ka'ida ba a fadin duniya kamar yadda kuma adadin ya kasance daidai da na ƴan gudun hijira a cikin sar inji wata babbar jami'ar hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ACG Ngozi Odibo.
It's on record that at least 1.3 million Nigerians are facing irregular migration challenges across the world. In the same vein, what are these numbers are internally displaced with the country?
Kazalika rahotanni sun yi nuni da cewa babu wata ƙasa a nahiyar Afrika banda Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Somalia da ke fuskantar kalubale daban-daban masu tsanani ta fuskar yin ƙaura kamar Najeriya. A cikin shekaru 10 da suka gabata, gudun hijira na gajeren lokaci sakamakon rikice-rikice a cikin Najeriya ya rikide zuwa samun ƴan gudun hijira mafi girma na tsawon lokaci, lamarin da ya dasa alamar tambaya a zakatan mutane na cewa menene musabbabi, inda Malam Bulama Bukarti babban mai nazari a cibiyar Tony Blair take London yace.
To akwai dalilai da dama da suka sabbaba ci gaba da ta'azzarar wannan matsala na kaura ta barauniyar hanya daga Najeriya da ma sauran kasashen Afrika zuwa waɗansu kasashen musamman na Turai da na Larabawa. Daga cikin dalilan nan akwai rashin aikin yi da ma sauran damammakin rayuwa irin su damar karo karatu. Sannan akwai rashin tsaro da yake ƙara kazanta a waɗansu bangarorin na Najeriya. Sannan kuma akwai illolin sauyin yanayi irin su munanan ambaliya da fari wanda ke raba mutane daga gonakinsu da kuma gidajensu ya hana su zama inda suka saba zama. Kuma wani abu da ya sa wannan matsala ke ƙara kamari shine munanan ƙarerayin da ake wa mutane cewa idan suka ƙaura zuwa waɗannan ƙasashe da ake tallata musu to tamkar sun shiga aljannar duniya ne.
Mazaunin ƙasar Ingila kuma mai taimakawa ƴan gudun hijira su sami takardun zama Ahmad Muhammad ya bayyana fahimtarsa da matsalar yin ƙaura ba bisa ka'ida ba.
A gaskiya wannan tambayan game da masu bin barauniyar hanya su shiga kasashen waje, ni dai a fahimta na nayi shekara wajen 13 ina kasar Turai, kuma cikin ayyukan da nake yi shine aiki da ƴan gudun hijira. Ina taimaka musu su samu takardun zaman su har su ma su zama abinda Allah ya yi za su zama a rayuwa. Yanzu komai yana ƙara wuya a nan kasashen Turai. Zaki ga mutum ya bar kasansa ya zo kasar Turai yayi wajen shekara 2-3 bai da takardun zama bai da kuma shi bai yi gaba ba shi bai yi baya ba, kullun cikin ko boyewa yake. Wannan ma kin ya danganta akan ma shekarun sa nawa. Idan kai yaro ne sun fi taimaka ma, idan kuma kai ba yaro bane kin ga kai komai zaka yi da kanka. Sannan kuma daga wani ƙasa ka fito, duk suna duba irin wayannan abubuwan. Shin ƙasan da ka fito ƙasa ne wanda aka sani cewa suna cikin wani masifan tashin hankali ne ko kuma to abin shine gaskiya Najeriya ana cikin wani yanayi ba zuwa kasar barauniya hanya gaskiya ba abu ne wanda ni zan ba mutum shawara. Yanzu mutum da idan kika duba labaran da ake tayi yanzu ma ko su ma kansu suna neman yanda za su yi da ƴan refugees da asylum seeker.
A wani bangare kuwa babban jami'i a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya barista DS Babbo ya ce
abinda nake zato za yi anan za a duba bangare biyu ne. Na farko akwai masu shigowa daga kasashen waje zuwa cikin Najeriya, to akwai kuma ƴan Najeriya masu ficewa zuwa kasashen waje babu takardu. Akwai dalilai da yake sa su suke wa'annan tahiye-tahiye ko babu takardu ko da takardu. Wato ficewa ƙasa zuwa neman ƙaruwa ko wani abu ba wani abin haram ba ne. Matsalar da ya zama in za ka fita kana da takardu da ya cancanta kar ka je ka wulaƙanta, kada rayuwarka ya salwanta in baka da abin yi a can. A magana na rashawa da wayansu abubuwa ba sa barin gwamnatin ta fiskinci abin da ya kamata su yi su taimaki wa'annan samaran su samu abin yi a yadda za a yi su zauna nan ƙasa.
A bangaren neman mafita kuwa Malam Bulama Bukarti ya ce
to hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala shine a magance matsalolin nan da na lissafo a baya da ma waɗansu wanda suke ta'azzara wannan matsala. Gwamnatoci su matsa ƙaimi wajen samar wa matasa aikin yi da kuma magance illolin wato sauyin yanayi, kuma su magance rashin tsaro su samar da zaman lafiya. Sannan lalle ne gwamnatin Najeriya ta haɗa kai da gwamnatocin ƙasashen da ake tallatawa matasan nan wajen ci gaba da wayar da kan matasa akan illar wannan tafiye-tafiye da kuma hatsarin da ke kunshi a ciki.
Alƙalman kirdiga sun yi nuni da cewa a yanzu akwai sama da mutane miliyan 3 da ke gudun hijira a cikin ƙasar birnin sai miliyan 1,700 galibi ba su dawo gida ba waɗanda suka kasance ƴan cirani da ƴan gudun hijira a wasu ƙasashe sai kuma ƴan gudun hijira da masu neman mafaka a Najeriya 74 kazalika sama da ƴan gudun hijira 300 ƴan Najeriya ne ke a Niger Chadi da Kamaru su ma suna jiran a dawo da su gida Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya